Professor, wani ƙarin haske za ka yi mani akan kira da gwamnatin tarayya ta muku cewa ku koma kan teburin sulhu?
Muna tattaunawa da gwamnati. Shigo wannan annobar coronavirus din shine yasa aka dakatar da tattaunawa.
To za ku sabunta bukatun naku ne na tun shekara 2009 din, ko dai akan waɗannan din sune dai za ku dogara?
Maganar tattaunawa ta danganci waɗannan bukatu na yarjejeniyar da muka shiga tsakaninmu da gwamnati ta 2009 shine ake sabunta ta. Amfanin sabunta yarjejeniyar shine abubuwan da aka ce za a yi a wannan yarjejeniyar, shin an yi su? In ba a yi su ba, menene mafitar yadda za a yi a sasanta su a yi daidai da daidai?
To wani martani za ka mayar a game da barazanar da gwamnati ta yi na cewa in kun ki amincewa da kiran da ta yi muku na dawowa kan teburin sulhu, za ta shigar da ku ƙara kotu?
Idan gwamnati ta ce za ta shiga kotu, ai ba wanda zai hana ka shiga kotu. In aka shiga kotu, ai sai an saurari bahasin kowane. Sannan kuma na yi imani da cewa kotunan Najeriya suna ba da hukunci da ya dace ga abin da ake bayani.
Menene mafita na wannan takaddama ta ku da gwamnatin tarayya da take cinyewa?
Duk yadda ƙasa ta kasance, ta ci gaba sai tana da al'ummomi masu ilimi. And al'ummomi masu ilimi sukan fito ne a bisa jami'o'in da ta tahiyar da ƙasar nan. Yanzu matsalar da muke ma ciki, an ga mahimmancin cewa ya kamata ilimi a bashi mahimmanci. To idan gwamnatin tarayya ta ga damar ta ce ta tahiyar da ilimi a kan abubuwan da sauran ƙasashe na duniya suka fuskanta, ana so a ci gaba, to sai a yi. Idan kuma ba za a yi ba, za a yi ta wani rarrage ta ne, to wannan matsalai ba za ta taɓa kauduwa ba. Abun da muka fuskanta 'yan kwanakin nan saboda wannan takaddama na gwamnati da malaman jami'a, akwai malaman jami'o'i da yawa wanda suna da kima sosai a duk duniya, suna mabarin aiki. Saboda haka hanyar mafita shine a koma a kalli ƙasar, ba wai a kalli mutane ɗaiɗaiku ba, a'a, a kalli ƙasar meye zai kawo ma ƙasar ci gaba, sannan kuma a cire son rai da son zuciya.